الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 25 ga watan Jumadal Ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 20 ga watan 1 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wani misali matafiyi ne ya yata zango a wani gari sannan zai yi wasu ƴan kwanuka kuma ya wuce shin cika sallah zai yi ko kuma kasarin sallah zai yi to iya abin da yake kansa shine yin kasarin sallah saboda sunan matafiyi yake ba sunan mazauni ba garin da ya yada zango in dai babu iyalin shi anan to kasar zai ci gaba da yi har ya kai garin da zai tafi amma matukar akwai iyalin sa to nan da ya yada zango shi ma ya zama gida kenan ba magana kasarin sallah sai dai cika sallah na'am
kamar wannan sallah da ake kaya iri sai na maza da mata ya halitta
ko to wannan kaya ne waɗanda suke na al'ada wai abin da ya shahi uniform da ake yi a dalilin wata sabga kasancewar abu ne wanda yake na al'ada ita kuma al'ada asali halacci matukar wato wani abu wanda yake na saba ma shari'a bai kunno kai ba a cikinta lalle in har babu takurawa wanda yake da halin yi yayi wanda ba ya da hali ya bari to wannan ana iya barinta a matsayin al'ada halacci ne su mata su yi uniform wanda yake nasu su ma maza su yi nasu in yi za su yi duk da cewa waɗannan abubuwa ba a san maza ba da shi abubuwa ne dai na al'adun mutane in ba a irin dan lokacin nan ba su da yawa shi ma ko matasa ne za ka gani kasancewar suna yin uniform na kalan kaya kenan a dalilin wata sabga to lalle in har an lura da cewa akwai takurawa ga wasu waɗanda ba su da hali to barin wannan abu shine ya fi dacewa in ko wani wanda yake da hali zai iya ɗauka ya saya ma kowa a cikin waɗanda sabgar ta shafe su to wannan ba laifi ba ne ba ƙwarai al'ada ita asali halacci matukar wani abu na saba ma shari'a bai kunno kai a cikinta kamar yanda wato Abdulrahman As-Sa'di Allah ya ji kansa a cikin littafinsa na wato Al-Qawa'idul Fiqhiyya shine yake cewa wal aslu fi adati nal ibaha hatta yaji asarifu al ibaha yace asali game da al'adun mu jama'a ta musulmi shine halacci, yace hatta yaji asariful ibah, sai abinda zai juyar da wannan halacci idan ya kunno kai, kana in ya kasance a karkashin al'adar akwai wani abu na saba ma Allah, to wannan kwata-kwata al'adar kuma ta rikida ta koma haram, amma asali shine halacci. Na'am. To kasancewar shi dai mafi abu daudai wanda yake sananne mai mashin ba shi da haƙƙin dissa, iya abinda aka kai masa, an kai masa hatsi ko dawa, an biya shi haƙƙin shi ne ya surfa, kenan in ya surfa da ƙwayar da dissar gaba ɗaya dole ne ya tattara ma mai shi. Allahumma sai dai in shi mai hatsin ya ce a shi kawai hatsin shi yake so, ba laifi yana iya riƙe dissar, to in bar masa aka yi wannan kuma kyauta ce aka bar masa. Amma galibi duk wanda ya kai surfi na hatsi ko na dawa, to abin da yake nihi ya biya haƙƙi a haɗa masa, a bashi hatsin shi da dissar shi, dole a bashi da dissar shi. Kenan, don haka wannan dai ba haƙƙi ba ne ba na mai mashin, duk abin da ka san ba haƙƙin mutum ba ne, to bai ya halatta ka zo ka saya abin shi. Don sayan kayan ka'ini wanda yake ha'inci ko ɓarawo, misali kasancewar taimakawa ne akan ɗaukan zunubi da ƙetare iyaka, Allah ko ya haramta mana haka a faɗarsa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kar ku taimaka ma juna akan ɗaukan zunubi da ƙetare iyaka. Don haka dai a takaice baya halatta, amma yanzu ai ka ɗauka kamar misali ita mai daka-daka, so da yawa akan bata, in aka bata a bata haƙƙinta, kuma abu ne sananne wannan dissa bata ake, ita kawai abinda ake bukata ta surfa wannan hatsi ta baka ci shi, ta basu ƙwayar, ta ɗau dissar. Amma shi dama mai mashin an kai masa ne, an biya shi haƙƙin shi ya surfa, ya haɗa maka ƙwayarka da dissarka gaba ɗaya, kenan bai da haƙƙi game da abin da ya shafi wannan dissa. Na'am. A bayyane ba a goye ba.
A bayyane za a iya cewa tun da kusan kowa ya san da ana mamaki. To kuma muke ganin cewa kamar irin ka sayi wancan na shirka da musulmi wanda a hukumar da koko kuna iya sayi.
Wai misali kamar ɗalibai ne, tikiti na cin abinci na jami'a akan sayar da shi jika guda, jika da 50, an gane ko na abincin yini ne? To a cikin kamar misali tikiti ne kamar guda goma, abinda ake saidawa ita hukumar jami'a jika da 50 take sayarwa, to sai aka samu kuma a cikin ɗalibai wasu suna sayarwa jika guda, shin menene matsayin sayan tikitin wannan na hannun ɗalibai? In har ka tabbata ita hukumar jami'a ita ce takan sara musu ta ba su na su je su sayar, ko kuma kasancewar wani nasu ne haƙƙinsu ne aka ba su, su ne suke karyarwa suke sayarwa, to wannan ba laifi. Amma in har ka tabbata cewa wata hanya ce ta bayan fage, an gane ku, wasu ne suke fitar da wannan tikiti su zo su karyar da ita su sayar da shi ba tare da izinin ita hukumar ba ta jami'a, to wannan baya halatta, saboda kaya ne wanda yake na hakinci na cin amana. Kenan, in har ka tabbata cewa abu ne wanda yake ba a hukumance ba yake, kasancewar wani al'amari ne na bayan fage, in ma alaka ce tsakanin da su ma'aikatan, kenan ba a hukumance ba ne ba. ko kuma kasancewar ka tabbata su ɗaliban su ne suke wani abu wanda yake na yaudara, ma'ana su yi irin kalar wannan tikitin da abin da ya kama da haka, to baya halatta mutum ya saya. Kenan dole mutum ya ji tsoron Allah, ya kiyaye abin da yake doka. Amma misali ai so da yawa yanzu akan ba mutum, in aka san aka bashi nashi ne, aka bashi hakkin shi ne, shine ya karye da kayan shi ya sayar, to wannan ba laifi. Kamar yanzu misali in ka dauki tsarin Jami'a Islamiyya, Jami'a ta Madina, an bambanta tsakanin su ɗaliban, akwai ɗaliban shu'uba, maimakon ana sayar da tikiti riyal 250 ga waɗanda suke ɗaliban jami'a, an gane wanda suke marhala jami'iyya, su kuma waɗanda suke shu'uba akan sayar musu da wannan tikitin gaba ɗaya a matsayin riyal 100 ake sayar musu, kusan rabin kuɗin da ake sayar ma ɗaliban jami'a. To wanda su waɗannan ɗaliban shu'uba in suka je suka sayo tikitin, sai su zo sai su rage su sai da ma ɗaliban jami'a, su kuma su ringa dafa abinci a ɗakunansu don su samu wannan kuɗin da yake samu, saboda su ɗan abin da ake ba su na mukafa'a bai kai ba abin da ake ba su ɗaliban jami'a. To kaga wannan babu saɓani, mutum kayan shi ne, haƙƙin shi ne, ya karyar da shi ya sayar. To amma in ka tabbata kasancewar wasu daga cikin ma'aikata wanda aka dora musu nauyin sayar da wannan tikiti, kula da wannan haraka, su ne suke wata kewaye sai su ba ɗalibai a karye kudin tikitin a sayar da su, wannan kuma baya halatta mutum ya saya. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna je cikin kitabul buyu, wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen saye da sayarwa. Darasi da ya gabata mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce-hukuncen asharika wal wakala, wato ita ce tarayya da kuma wakilci. Hadisi na ƙarshe a baban shi ne hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, fi kisatil asif, wato game da labarin al-asif, wato shi ne wani bara, an gane ko, idan aka ce al-asif bi ma'ana al-ajir waznan wa ma'ana, kenan shi ne wanda aka ɗauke shi aiki, ma'ana bara ke, wanda kasancewar shi wannan hadisi za mu iske shi a farkon kitabul hudud, a baban da ke bayani game da haddi wanda yake na zina. Kasancewar wani mutum ne daga cikin mazauna ƙauye ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an gane ko, sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace masa anshuduka Allah illa qabaita li bi kitabillahi, yace ya rasulullahi ina maka magiya, ina hada ka da ubangijin da ya aiko ka a matsayin manzo, ba komai nake bukata ba shine kai mana illa kai mana hukunci bi kitabillahi. Shin nan da yace bi kitabillahi yana nihi ai masa hukunci da tsantsar alqur'ani banda sunna, abinda ake nihi bi kitabillahi ai bi hukumillahi, da hukuncin Allah, hukuncin Allah ku shine alqur'ani da sunna, an gane ku, kamar yanda can yace wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'di fi kitabillahi au ai fi hukumillahi, kamar yanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, wanda kar mu manta bayani ya gabata a hadisin Barira, lokacin da masu gidanta suka ma Aisha sharadin cewa za su iya sayar mata da baiwarsu Barira, amma sharadi alwalaici nasu ne, wanda manzon Allah ya ce ma Aisha sayyata yi musu sharadin hakakin amma za su gane kuskurensu. Manzon Allah ya hau kan minbari yayin khutba, a cikin khutbar yake cewa me ya samu wasu mutane suke sharadi sharadin da bai zamanto a cikin hukuncin Allah, yace ma balu aqawamin yashtariuna, yake cewa shuruɗan laysat fi kitabillahi, sai yace kullu shar'in laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'ata shart aw kama qala. Yace me ya samu mutane suke sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah? Yace duk sharadin da baya cikin hukuncin Allah koda ya kai sharadi 100, maza Allah yace wannan sharadi ne batacce, sa kafa ka shure shi. To dan haka anan da yace abinda nake bukata ya manzon Allah, kai mana hukunci da hukuncin Allah, ma'ana ka yanke mana hukunci da hukuncin Allah subhanahu wataala. Shi kuma dayan yafi na farkon fahimtar inda aka sa gaba game da abin da ya shafi addini. Sai yace na'am, yace kwarai ya manzon Allah, ina muna bukatar kai mana hukunci game da hukuncin Allah. Shine yace faqbi baina nabi kitabillahi, imana hukunci wato da hukuncin Allah. Sai yace wa azalli, ya manzon Allah ba ni iznin yin magana. Kaga wannan gaba tana nuna yafi na farkon fahimta, saboda anan sai da ya nemi cewa ai bashi iznin yin magana sannan ya fada. Dan haka in ka zo gaban alƙali ba haka ba kawai zaka dau magana, sai an baka izini. In kana son yin magana sai ka nemi izini. A lokacin nan manzon Allah yace masa kul, yace fada abinda zaka fada. Sai yace masa innabni kana asifan ala hadha, yace ya manzon Allah abinda nake tabbatar maka, dana ya kasance barani ala hadha, wato akan wannan mutumin shine ya dauke shi aiki. Fazana bi mar'atihi, sai zina da matar mai gidansa. An gane ko yayi zina da matar mai gidansa, wannan ko ba komai yake kawo haka illa sakaci, kamar yanda abin ta kai ci a cikin ƴan uwa ƴan bariki a yau, sai kaga kawai an dauki wai boyi boye a gida, an dauke shi kamar danta ne, ko ina shiga yake, ɗan ina za a tafi daga shi, sai ita aka daice a cikin mota, ya tuka ta yaje nan yaje nan, a cikin gida ya zo ya barci rana ya duk abin da ya ga dama, mai gida ya bulaguro an bar shi a nan cikin gida. To me zai hana wato alfasha ta auku? To dan haka irin wannan sakaki shine yake kawo irin wannan al'amari. A lokacin nan yayi zina, yayi zina wato da matar mai gida. Sai yace fa wa inni ukhbirtu anna adabni ar-rajul, yace an bani labari, an fada mun cewa wai iya abin da yake kan dana na hukuncin Allah shine jajjefewa har ya mutu. Haka wasu mutane suka fada mu, dan haka da na san cewa jajjefe dana za a yi har ya mutu. Fabtadaitu minhu bi mi'ati shatin wa walida, sai na nemi a bani belin dana, zan ba da tinkiya 100 wato da baiwa, kenan wannan jajjefewa da za a yi masa a dina. Shine yace faftadaitu minhu bi mi'ati shatin wa walida, yace nayi nemi belin dana wato game da zan ba da tinkiya 100 da baiwa, kenan wannan jajjefewa da za a yi masa cewa a yafi. Irin yanda kenan masu garin kauyuka suke a yau, in an zo da mazinaci iya abinda ake tara ake dora masa, sai a dora masa wani kudi, idan ya biya su za su kwashi wani kashi daga ciki, wai nasu ne na hukuma, shi kuma mijin matar shi ma a dan yanka masa wani abu. Kaga kenan wannan hukunci nasu ainihin maguzanci ne, jahiliya ne, jahiliya ne. Duk mai garin da ya ci wannan dukiya ya ci haram, sai yayo amanta a ranar kiyama. Haka shi mijin matar da aka bashi shi ma sai yayo aman abin da aka bashi a ranar kiyama, saboda shi wannan da aka masa hukunci ba masa ba hukuncin Allah, abin da aka karba daga gunsa na wannan tara zalunci ne aka masa, kuma dole sai an bashi haƙƙinsa. Manzo Allah ya faɗa la tu'addunnal huquqa ila ahliha, rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa. Manzon Allah yace ku tabbata lalle ne za ku mayar da hakukuwa ga masu su a ranar kiyama. To shine anan yace faftadaitu minhu bi mi'ati shatin wa walida, wato sai na nemi a bani belin dana akan zan ba da tinkiya 100 da baiwa kenan wannan jajjefewa wato a fasa fasa'altu ahlal ilmi yace sai na tambayi masana dama haka Allah ya umarce mu fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu in har ba ku da sani to ku tambayi masana shine yace sai na tambayi masana fa akhbaruni sai suka bani labari suka tabbatar mun anna alabni jaldani atin wata gariba ani iya abin da yake kan dana shine gulala 100 sannan da bakuntar da shi zuwa wani gari a kura shi a kai shi can sai ya shekara guda sannan ya dawo mahaifarsa idan yana dalihin dawowa suka tabbatar mun cewa wannan shine iya hukuncin Allah wanda yake kan dana kenan za a bulala shi bulala 100 sannan a kore shi a kai shi wani gari sai ya shekara guda sannan ya dawo kamar yanda Allah ya faɗa azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ubangiji ta'ala yace mazinaci namiji da mazinaciya mace in har aka tabbatar da sun yi zina aka samu shaidu guda hudu suka tabbatar da haka kowane ɗaya daga cikin su ubangiji ta'ala yace ku bulala shi bulala 100 kenan in su mazinatan ba su ba masu aure bane ma'ana ba su taba yin aure ba bulala 100 ne iya abin da yake na hukuncin Allah subhanahu wataala akan mazinaci sawa'an namiji ko mace in dai bai taba yin aure ba aure ingantacce sai yace wa anna alamra'ati hadha ar-rajul malaman suka tabbatar mun cewa matar shi wannan mai gidan dana iya abin da yake kanta shine jajjefewa har ta mutu ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaji kaji abin da aka faɗa mu kenan farko mutane sun nuna cewa dana jajjefe shi za a yi ni ko naga cewa ina da hali da in bari a jajjefe mun da har ya mutu ai ga da in yi bele shi nace zan ba da tinkiya 100 da baiwa to amma bayan haka na tambayi malamai malamai sai suka ce a ga iya abin da yake hukuncin Allah iya abin da yake kan danka ai masa bulala 100 a kore shi daga mahaifarsa ya koma can wani gari sai ya shekara sannan ya dawo shi ko matar shi wannan iya abin da yake kanta shine jajjefewa har ta mutu a lokacin nan faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa a wannan gaba akwai tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifa ta hannu hannu wanda ya dace da girman sa mun fahimci ma'anar hannu amma mun jahilci hakikanin yanda hannun Allah subhanahu wataala yake da yanda kaifiyarsa take kamar yanda yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir manzo Allah ya rantsuwa sai yace la aqdi yanna bainakuma bi kitabillahi manzo Allah yace lalle ne yace zan yi hukunci tsakaninku da hukuncin Allah zan yanke hukunci tsakaninku wato da hukuncin Allah manzo Allah sai yace alwalidatu walagana muraddun alayka ay mardudun alayk manzo Allah yace baiwa da kace zaka bayar da tinkiya 100 manzo Allah yace gaba daya an mayar maka da kayan ka ba a bukata domin in aka karba an zalunce ka domin ba haka hukuncin Allah ba yake kaga anan kenan masu garin kauye abin da ya kamata su mayar ma da masu haƙƙi haƙƙinsu inda manzo Allah ya ce raddun alayka abun mayar maka da kayan ka ne ma'ana ba a bukatar komai wa alabnika jaldu mi'atin wa tagribu amin iya abin da yake kan danka manzo Allah ya ce bulala 100 sannan da kore shi ya koma wani gari can sai in ya shekara sannan wato ya dawo manzo Allah sai ya ce wagdu ya unais ila mar'ati hadha wannan ita ce gabar da malam yazo da ita kenan shine yace wagdu ya unais ila mar'ati hadha manzo Allah ya ce ya kai unais unais kar mu manta bayani ya gabata wato tasgir ne na Anas manzo Allah ya ce kadan yace wagdu wato isafiya kaje gun matar shi wannan mutuma fa ini itarafat in ta yi furuci ta tabbatar da cewa haka ne ta yi zina da wannan yaro, maza Allah ya ce farjumha, jajjefe ta har ta mutu, shi ne iya abin da yake hukuncin Allah. Hadisi ne muttafaqun alai, lafazi ne na al-Imam Muslim, wanda karin umanta bayani ya gabata, malam ya zo da wannan hadisi domin fa'idantar da mu shine halaccin wakilta wani game da zartar da haddi. Don haka ya zo da shi kenan a cikin wannan babu sharika wal wakala. Abinda ya shafi haddi, shugaba ba sai ya zartar ba da kanshi, yana iya wakilta waɗanda za su zartar da wannan haddi. Abinda ya shafi bulala, shugaba yana iya ɗaukan bulalar ya bulala shi wanda za a yi ma. In jajjefewa ne, yana iya ɗauka ya jajjefe, kuma yana halatta ya wakilta wani. Shi ne kenan makasudin wato zawwa da wannan hadisi. Insha Allahu kenan ƙarin bayani zai zo a kan shi idan muka zo kitabul hudud. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu al-iqrar. An Abi Dharr radiyallahu anhu annahu qala li an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, قل الحق ولو كان مرا, صححه ابن حبان في حديث طويل. باب العارية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه, رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدل أمانة إلى من ائتمنك, أدل أمانة إلى من ائتمنك, ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسن وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ما لم الله يجيك أنسى نفقا وتوانم بابيني واندك بياني جمد أبندي زورك منظام الله صلى الله عليه وسلم وتونك كنت الإكرار. Wato shi ne furuci, mutum ya tabbatar da cewa akwai wani haƙƙi a kansa. Lafazin al-iqrar a larabci ma'anarsa shi ne al-isbat, tabbatar da wani abu. An gane ku? Don haka in aka ce al-qarar shi ne ma'ana tabbatar wani abu, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa cewa wa innal akhirata hiya darul qarar, lalle lahira ita ce gida wanda yake na tabbata, wanda duk wanda ya je ya je ba maganar dawowa. To shi ne a nan wato malin ya yi babi na musamman, shi ne babu da ikirar, wato baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na hukuncin tabbatarwa, ma'ana mutum ya tabbatar da wani haƙƙi a kansa. Kenan a larabci in aka ce al-iqrar kamar yadda bayani ya gabata shi ne al-isbat, kenan tabbatar da wani abu. A shar'ance shi ne malamai suka ce ikhbaru li insani bima alaihi, shine mutum da zai bada labari game da wani abu da yake kansa, wato na haƙƙi, shine ake nihi da al-ikrar. Kenan mutum ya yi furuci ya tabbatar da cewa eh haka ne, lalle a kaina akwai abu kaza. Kenan kishiyar al-ikrar menene? Shine al-juhud musu, ko kace al-inkar ma'ana musu. To shine anan mallam ya zo mana da hadisin Abu Zar, Allah ya kara masa yadda, na faɗa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni qulil haqqa, yace ka faɗi gaskiya, walau kana murran, koda gaskiyar ta kasance tana da daci, kenan ka faɗi gaskiya komin dacinta. An kamanta wato gaskiya da daci anan, me yasa? Saboda kwankwada ma rai gaskiya abu ne wanda yake mai wahala, kamar yanda abu mai daci kwankwadar shi akwai wahala. Yanzu misali, aka ji ka mur, aka baka ko madacci, aka ce ka kwankwada, sai kana rintse ido, kana takura fatar jiki kafin ka kwankwada, to haka ita gaskiya. Indai mutum zai kwankwada ta ga kanshi, to dole sai mutum ya jure. Shine yace qulil haqqa, manzo Allah yace faɗi gaskiya, walau kana murran, koda ta zamanto tana da daci, ko mun dacin ta, manzo Allah yace ka faɗa. Shine mallam yace Ibn Hibban al-Busti shi ya inganta wannan hadisi a cikin hadisi wanda yake mai tsawo. A takaice, hadisi ne ingantacce, tare da cewa wata wasiya ce kamar guda takwas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dunkule ya gabatar ma Abu Zar, Allah ya kara masa yadda, wanda amma fa bata takaita ba ga Abu Zar, ta hada dukkan mumini har zuwa kiyama. Yayin riko da waɗannan wasiyoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yama wannan sahabi, shine Abu Zar, Allah ya kara masa yadda, yake fada, yake cewa awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, yace badadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya. Me ake nihi da wasiya? Shine gargadi da shan hankali. Wasiya ta farko manzon Allah ya mun yace ana anzura ila man huwa asfal minni, na kalli wanda yake kasa da ni. An gane ko? A komai in zan yi, in kalli wanda yake na kasa da ni. Shin hatta abin da ya shafi bangaren addini, banda bangaren addini, abin da ya shafi bangaren addini, bangaren ibada, abinda ake bukata da mumini a kullun ya ringa kallon na sama da shi, domin ya zage, yayi kokarin tardo shi akan wannan aiki, kuma ya zarta shi, kamar yanda Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun, game da abinda ya shafi al'amari na lahira, Ubangiji Ta'ala yace masu takara su yi takara, masu hamayya su yi hamayya. In dai aka ce aiki ne na alkhairi, to a kullum ka ringa kallon na sama da kai, ka ringa famar sai ka zarta shi akan ayyuka na ibada. Amma akan abin da ya shafi al'amari na duniya, to iya abin da ake bukata da mumini a kullum ya kalli na kasa da shi. Menene fa'idar kallon na kasa da kai? Wannan zai kai ka zuwa gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da ya maka. Zaka tabbata cewa Allah ya maka ni'ima in dai kana kallon na kasa da kai. Shine yace ana anzura ila man huwa asfalu minni, manzo Allah ya mun wasiyar cewa na kalli wanda yake kasa da ni. Sai yace wala anzura ila man huwa fawqi, manzo Allah yace kada na kalli na sama da ni. An gane ko? Kada na kalli wanda yake sama da ni. Kenan akan abin da ya shafi al'amarin duniya, kar ka kalli na sama da kai, kalli na kasa da kai. In ka kalli na kasa da kai, zaka san da cewa Ubangijinka ya maka ni'ima, zaka gode masa. domin godiya akan ni'ima da Allah yake jaddada ma bawa wajibi ne kuma sababi ne na daduwar ita wannan ni'ima kuma da dawamarta amma kallan na sama da kai game da abin da ya shafi al'amarin duniya na haifar ma bawa abubuwa uku abu na farko tsawon guri wanda tsawon guri haramun ne yakan shagaltar da mutum game da yi ma kansa tanadi game da makomarsa lahira wanda tsawon guri fa shine ya hallakar da waɗanda suka hallaka gabanin mu to dan haka mumini ba a san shi ba da tsawon guri shi kuma duk wanda ya zamanto yana da dogon guri to zaka same shi a wahalce babu hutu rayuwa din babu hutu tattare da shi babu nutsuwa saboda shi kullun so yake sai ya kai wani in ya kai wani hallo kuma na gaba da shi hallo yake kallo so yake sai ya kai wani dan saboda shi tsawon guri yana kikashe zuciyar bawa kaga abu na farko kenan zai haifar ma da mutum tsawon guri abu na biyu zai haifar masa da cutar hasada kallan na sama da kai yakan haifar ma cutar hasada ka ringa gunewa game da ni'imar da Allah ya ma bayin shi abu na uku zai haifar ma da bawa butulci shine rashin godiya sai ya ga cewa Allah bai masa komai ba saboda shi kullun na gaba yake kallo wanda yake sama da shi zai ga cewa shi har yanzu gurin shi bai ci ba ma'ana ba a bashi ba abin da ya dace a bashi wanda hakan butulci ne dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya gabatar masa da wannan wasiya kenan wannan muna iya dunkule ta a matsayin kenan wasiya guda yace wace masa cewa ka kalli wanda yake na ƙasa da kai kar ka kalli wanda yake na sama da kai sanan wasiya ta biyu manzo Allah sai yace mun wa an uhibbal masakin wa ana adunu wa minhum wato manzo Allah ya mun wasiyar cewa na kaunaci talakawa waɗanda suke miskin nai na su su na kaunace su wa an adunu wa minhum kuma na kusace su an gane ko na kusace su na ringa zama da su wanda wannan ɗabi'a ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma daga cikin addu'o'insa a kullum manzo Allah yana addu'ar cewa Allah ya azurta shi da kaunar waɗanda suke miskin nai kuma sune abokan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama talakawa waɗanda suke mabukata wanda kar mu manta wasiya ubangiji ta'ala ya ma manzansa wanda wasiyar ta hada mabiyan shi har zuwa kiyama cewa su ringa zama da talakawa waɗanda suke miskinai mu'minai kamar yadda can cikin suratul kahf ubangiji ta'ala yake faɗa wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tu'i man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa ubangiji ta'ala yace masa wasbir nafsaka ka tsida zuciyarka game da ci gaba da zama ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi tare da waɗanda suke bauta ma ubangijin su safe da yamma yuriduna wajha waɗanda suke nufin fuskar ubangiji subhanahu wata'ala game da bautar su duk abinda suke suna yi ne dan Allah ubangiji ta'ala yace wala ta'du aynaka anhum kada idanunka su ketare gabanin su ka ringa hangen wasu turidu zinatar hayati duniya ka ringa nihin kawata rayuwar duniya to wannan aya ubangiji ta'ala yana ma banzansa wasiyar cewa ya lazimci zama da waɗanda suke salihan bayi waɗanda suke raunana mutanen kwarai kada ya ringa hangen masu hannu da shuni to shine anan yace wa an uhibbal masakina maza Allah ya mun wasiyar cewa na kaunaci talakawa waɗanda suke mabukata wa an adunu wa minhum kuma na kusance su ma'ana na ringa zama da su wasiya ta uku sai yace wa an asila rahimi wa in qata'uni wajfauni wato na ci gaba da sadar da zumunta ta duk wasu dangi na ci gaba da ziyarar su da kyautata musu ta fuskar fada da aiki ko da sun yanke zumunta da ni sun kaurace mun to ni kada na yanke na ci gaba da sadar da zumunta wanda sadar da zumunta wajibi ce an gane kuma zan Allah ya nuna mana kuma hakikanin me sadar da zumunta a fadarsa da yake cewa laysal wasilu bil mukafi manzo Allah ya ce wanda zai sakauta abinda aka masa na sadar da zumunta in ya zo ni ma na je in ya bani in bashi in ya hana ni in hana shi manzo Allah ya ce laysal was a hakika manzo Allah ya ce wannan ba mai sadar da zumunta bane sai ya ce walakinnal wasil manzo Allah ya ce sanide wato mai sadar da zumunta a hakika yake cewa man idza quti'at rahimuhu wa salaha aw kama qala wanda in an yanke masa zumunta shi zai ci gaba da sadar da ita manzo Allah ya ce a hakika wannan shine mai sadar da zumunta dan haka kenan wannan ita ce wasiya ta wannan ta uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa cewa ya ci gaba da sadar da zumunta da ƴan uwansa ko da sun yanke masa zumunta sun kaurace masa ta hudu sai ya ce wa ana aqulal haqqa wa in kana murran wato na faɗi gaskiya ko mun dacinta na faɗa dan haka shi faɗar gaskiya wannan wajibi ne ko da abin ya shafi kanka to dole ka faɗi gaskiya yanda zaka faɗi gaskiya in wani yayi laifi to in kai kai laifi ka fito ka faɗi gaskiya kamar yanda Ubangiji ta'ala ya umarce mu game da yin haka wanda ainihin yin hakan shine tsantsar adalci kamar yanda yake faɗa a cikin suratul nisa ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u alhawa an ta'dilu wa in talu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira wani ta'ala na fada yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka gasgata ubangijinku kuka gasgata manzanninsa kunu qawwamina bilqisti ku zamanto masu kai matuka wajen tsayawa game da tabbatar da adalci shuhada'a lillahi kuma ku zamanto kuna masu ba da shaida saboda Allah walau ala anfusikum koda akan kawunan ku ne za ku ba da shaida ubangiji ta'ala yace ku faɗi gaskiya ku yi adalci awil walidaini ko kuma akan mahaifa koda mahaifinka ne ko mahaifiyarka in zaka fada zaka yi shaida to ka fadi gaskiya sai yace wal aqrabin ko wasu makusantanku ko danka ne ko matarka ko wani dan uwanka ko ma wane ne in dai zaka fadi zaka yi fada to ka fadi gaskiya in zaka bada shaida kai shaida ta gaskiya shine yace walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin sai yace in ya kun ganiya shi wanda za ku ba da shaida a kansa in ya kasance mawadaci ne to kar ku kallu wadatar shi ku kallu ubangijin da ya shar'anta muku ba da shaida aw faqiran ko ya zamanto talakka ne shi wanda za ku ba da shaida a kansa to kar ku kalli talaucinsa ku tausaya masa ku ce yanzu in muka faɗi gaskiya ai yana iya fadawa cikin wata matsala za a kai shi a kulle shi yaya za a yi kaza yaya za a yi rike iyalinsa da sauransu ubangiji ta'ala yace fallahu aula bihima ubangijin da ya shar'anta muku yin adalci da ba da shaida ta gaskiya shine yafi dacewa ku kalla kar ku kalli talaka saboda talaucin shi ko mawadaci saboda wadatar shi sai yace fala tattabi'ul hawa an ta'dilu yace kar ku bi son zuciya ba dan komai ba dan kar ku kauce ma tafarki wanda yake madaidaici domin bin son zuciya shi yake sa bawa ya kauce ma tafarki wanda yake madaidaici shine yace fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira dan haka a takeice wannan aya tana tabbatar mana cewa gaskiya koda akan ka ce to ka fada shine yace qulil haqqa walau kana murra shine yace wa ana aqulal haqqa wa in kana murra na faɗi gaskiya ko mun dacinta kuma haka can cikin suratul nisa ubangiji ta'ala na fada wala taqulu ala allahi illa alhaq abadansa da yace ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum sai yace wala taqulu ala allahi illa alhaq yace ya kuma zawwal littafi kada ku zurfafa a cikin addininku ku wuce iyakar da ubangijinku ya tsida ku yace wala taqulu ala allahi kar ku fadu wata fada ku danganta ma ubangijinku illa alhaq face gaskiya to dan haka waɗannan ayoyi suna tabbatar mana cewa gaskiya koda akan kace to ka faɗa kenan wannan daidai abu ba kowa zai iya wannan sai namijin gaske saboda daidai yake da konkwadar wato madacci madacci dole sai ka jimre zaka konkwada dan haka manzon Allah ya kamanta faɗin gaskiya ga kan shi bawa daidai yake da konkwadar kenan abu wanda yake mai daci shine yace wa ana aqulu alhaqqa wa in kana murran wato na faɗi gaskiya wato komun dacin ta shine sai yace an gane ko kenan kar mu manta wannan hadisi da ya gabata na Unais wannan mata manzo Allah yace maka yace masa kaje ka tambaye ta in tayi furuci ta tabbatar da haka ne tayi zina to a jajjefe ta har ta mutu kuma hakan tayi furuci ta tabbatar aka jajjefe ta har ta mutu to shine sai wasiya ta kudu ce ko ta biyar ko sai ya ce wa Allah akhafu billahi laumata la'in in dai game da Allah ne al'amari na Allah yace to kada na ji tsoron zargin mai zargi an gane ko in dai saboda Allah ne duk abin da za a faɗa a faɗa duk wanda zai yi zargi to ya ma yi dare kenan ya faɗi duk abin da yake so wannan sifa ce ta mu'minai ba sa tsoron zargin mai zargi in dai game da abin da ya shafi al'amarin Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda a can cikin suratul ma'ida Ubangiji ta'ala na faɗa yake cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'ala al-mu'minina 'izzatin 'ala al-kafirin يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إني كما دا الأمر إن الله نتمومني كده يجوز أوران زرقين من زرقين دو أبن دزا أفدا أفدا إيا باكين أبن دسكي شيني سفدا شيني سيجي وَاللَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا كنان وسيا تبير شيني يجي كده نروكي كوا ونا أبن koda ina da bukatar abu to in jure in daure in koma zuwa ga ubangiji na kada na roki kowa wanda game da kame kai game da roko akwai mutunci da kimanta rai shi kuma mumini da man da kima da daraja aka san shi duk wani abu wanda yake na kaskanci to ba nashi bane bai share shi ba dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi fice a wannan fage ɗayan su fa yana kan raƙumin sa bulalar shi zata kurce ta fado amma ba zai ce ba wani mai komo sai ya durkusar da raƙum ya dauki bulalar in ya so kuma ya hauye gaba saboda game da kame kai game da roko akwai wato kiyaye mutunci dan haka Allah ya siffanta mana talakawa na mu'minai na sahabbai lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya amina ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa ubangiji ta'ala yace ita sadaka wadanda suka cancanta a basu a farko ubangiji ta'ala yace talaka wanda suka tsare kansu suka tsaida kansu saboda yaki na daukaka addinin Allah la yastati'una darban fil ardi wanda basu da halin yin bulaguro a ban kasa domin saye da sayarwa basu da wani jari iya kawai su sojoji ne na musulunci iya abinda suke jira a ce jihadi ya tashi su fito ubangiji ta'ala ya ce ya hasabuhumul jahilu aganiya'a wanda ya jahilci lamarinsu yakan yi zaton cewa mawadata ne minan ta'affu saboda kamewa suna da bukatar abin amma ba za su iya tambaya ba ubangiji ta'ala ya ce ta'rifuhum bisimahum in ka gansu zaka gane zaka sane su da alamar su mice ce alamar kamewa Ubangiji ta'ala ya ce la yas'aluna an-nasa ilhafa, ba sa tambayar mutane komai, komun kankantar abu ba sa tambaya. To dan haka kasancewar raƙumi mutum yana kan abun hawa, bulalar shi za ta kuci. Amma maimakon ya ce wani mai komo, muna ganin cewa kamar ba komai bane ba, kawai sai mutum ya durkusar da raƙumin shi ya dauki bulalar shi in ya so ya hauye gaba. To shine anan daga cikin wasiyar da ya masa yace wa Allah as'ala ahadan shay'an, kar in tambayi kowa komai. Sannan wasiya ta shida ta karshe sai yace wa an astakthira min la hawla wala quwwata illa billah fa innaha min kunuzil janna. Wato na yawaita fadar la hawla wala quwwata illa billah, domin fadar la hawla wala quwwata illa billah taska ce daga cikin taskokin aljanna, taska ce daga cikin taskokin aljanna. Yace na yawaita fadar ta. To shine a takaice kenan malam ya zo mana da wannan hadisi, domin hadisin yana fa'idantar da mu cewa mutum yakan iya furuci ga kansa game da dukkan al'amura, ko ma menene duk abin da ya shafi hukunce hukunce mutum yana iya furuci ga kansa. Misali in wani haƙƙi ne akan ka na dukiya, shin haka ne wane yana bin ka kaza, wane yana da kaza akan ka, dole ka fito ka faɗa. Ko wani abu wanda ya shafi jiki, misali kai abin da ya dace azartan ma da hukuncin Allah, shin haka ne, ka fito ka faɗa. Wanda kar mu manta, nawa daga cikin sahabbai suka zo suka yi furuci abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sun yi laifi, suna neman azartan musu da hukuncin Allah ya tsarkake su. Abdullahi dan Abbas yake ce ma almajiransa Aba ibn Abi Rabah, an gane ko, ko kuma ba wannan hadisi ba, akwai hadisi ingantacce wanda wata mata daga cikin kabila ta Juhaina ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullahi nayi zina, ka tsarkake ni, ka tsarkake ni game da wannan laifi, saboda shi ɗabi'ar mumini da al'adarsa in ya saba ma ubangijinsa to gaba daya duniyar nan duk fadin ta kunci take masa, neman mafita yake, tamkar an saka shi cikin wata batta ko wata kwalba an rufe. Haka Allah ya faɗa wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha dhaqat alaihim al-ardu bima rahabat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim. Duniya ta mata kunci ta zo ta ce ya Rasulullahi nayi zina, ya Rasulullahi ka tsarkake ni. A lokacin nan tana da ciki, manzon Allah ya kirayi waliyinta, ma'ana makusacinta, manzon Allah ya ce ku je ku kula da ita, ku kyautata mata, kar ku musguna mata. In ta haihu, ta gama shayarwa, manzon Allah ya ce in ta haife cikin ku zo mun, manzon Allah ya ce ku je in ta haife cikin ku zo mun da ita. Lokacin da ta haife cikin aka zo da ita gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka zaunar da ita, aka daure gefin jikinta dan kada al'aurar ta bayyana lokacin da take jin radadin duwatsu. Manzon Allah yasa aka jajjefe ta har ta mutu, aka yi mata wanka, aka mata likkabani, aka kawo aka ajje masa yi mata sallah. Manzon Allah ya wuce gaba zai mata sallah, Umar Allah ya kara masa yadda, sai husgo mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tusalli alaiha ya Rasulullah wa kad zanat, yace ya manzon Allah yanzu sallah zaka mata alhali zinatai? Manzon Allah yace da ani ya Umar, yace kyale ni. Manzon Allah ya wuce zai mata sallah, hallo Umar ya janyo shi yace ya Rasulullah yanzu alhali tayi zina zaka yi mata sallah? Manzon Allah yace Umar kyale ni. Manzon Allah ya wuce, hallo Umar ya kasa dangana da ya janyo shi. Manzon Allah yace masa kai Umar, yace wannan mata da kake gani, yace laqad tabat tawbatan law qusimat baina 70 la wasi'atuhu, wannan mata fa ta tuba tuban da inda za a kasa ga mutum 70 masu laifi, tuban ta kadai ya isa ya dauke musu duk laifin su tsakanin su da ubangijin su. Manzo Allah yace masa Umar, wai ka taba samun mutum fiyayye sama da mutumin da ya bada ran shi kyauta saboda Allah, ta sadaukantar da rayuwarta wadan azartan mata da hukuncin Allah? dan haka kenan duk abin da ya shafi koma wani al'amari ne, abin da ya shafi wani haƙƙi ne na dukiya ko wani kazafi ne kama wani koma menene, to ka tabbatar da ka faɗi gaskiya kai furci a zartan maka da abin da ya dace na hukunci. Wannan abin da aka zartan maka da na hukunci shine zai dauke maka wannan laifi abin Allah subhanahu wataala. Kenan ka faɗi gaskiya, in abin da ake iya yafewa ne ka nema a yafe maka. Shine a takaice kenan malam ya zo da wannan hadisi domin ya tabbatar mana kenan yana daga cikin hanya ta warware matsala in an samu jayayya. Duk wanda ya yi furuci ya ce eh haka ne, to wannan furuci nashi za a yi la'akari da shi, za a gina hukunci a kan shi. Eh shi da kan shi ya ce lalle ya yi kaza, kenan abinda za a zartar masa na hukunci sai a zartar masa. Sannan babi na gaba shine baban da ke bayani game da wato abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncen al'ariya. Lafazin al'ariya mufrad ne na al'awari, in aka ce ariya kenan kayan aro, an gane ko? Ariya kenan bada aro, kayan aro. Shine malamai suka ce an ciro kenan, in ma ka ce ariya ko kuma ka ce ara, ara ko kuma ka ce ariya, aro kenan. Wanda asalin ita wannan kalima malamai suka ce in ma ya kasance an ciro ta ne daga fadarsu Larabawa da suke cewa aral farasu ai idza zahaba, ma'ana duki idan ya kurce ya tafi, shine suke cewa aral farasu. Me yasa? Saboda kayan aro yakan fita daga hannun wanda ya bada aro ya je hannun wani, suka ce daga nan kenan aka tsago wannan suna. Ko kuma ya kasance an ciro shi ne kenan min al'ar, idan aka ce al'ar shine wato al'ai kenan, daga aibi aka ciro kenan lafazin aro, suka ce li annahu la yasta'iru ahadun illa wa bihi arun wa haja, domin ba kowa yake aran kayan mutane sai wanda ke da aibi da bukata, kenan kana da kasawa, indai har kana bukatar kayan aro. Shine Hausawa suke cewa ai ba a gwaninta da kayan aro, kenan akwai wani aibi tare da kai. Ko kuma ya kasance an ciro shi ne daga al'uri, al'uri idan aka ce al'uriyu shine wato tsiraici. Me yasa? Saboda shi aro ya tsiraita game da wato wani sakamako, kenan in ka ari kaya shi wanda ka ara ba zai ce ba ho ba ni kaza, an gane ko? Ya ara ne kawai saboda Allah. Amma misali in saya ne ka zo ka ce ina buƙatar a bani a saya min kaya, ko kuma a bani hayar kaya, kaga dole sai ka ba da wani abu wanda yake muƙabe. Amma shi aro in ka zo ina buƙatar abin aro a bani aran abu kaza, kaga ba za a ce ba bada abu kaza, kenan kaga shine suka ce anan kenan an ambace ta da ariya, suka ce li tajarrudiha anil iwa, saboda ta tsiraita game da wata masanya, babu wata masanya. Ko kuma ya zamanto min at-ta'awur, idan aka ce at-ta'awur shine at-tadawul wat-tanawub, wato shine kenan juyawar abu da baki baki, saboda kenan shi kayan aro an sanya shi wata rana yana hannun wani shi zai yi amfani da shi, wata rana kuma sai ka same shi a hannun wani. To wannan dai asalin ita kalima ta ariya kenan, daga asalinta daga Larabci, shine malamai suka yi bayani game da waɗannan maganganu guda hudu. Amma a shar'ance idan aka ce aro, malamai suka ce hiya ibahatu lintifa'i bi shay'i ma'a baqa'i ainihi, wato shine halaccin yin amfani da wani abu amma tare da wanzuwar ainihinsa. Kamar misali mutum ya ara maka babur din sa, kana da bukata, kaga zaka je ka hawo wannan babur ka kewaya ka je ka biya bukatar ka, in ka gama kuma ka dawo masa da kayan sa, an gane ku? Kenan duk abin da ainihin shi baya wanzuwa, kenan kaga ba magana ba da aran shi. Misali mutum ya kawo kwanan abincin shi zai ci, ka iya cewa ba na aran abincin ka? Saboda me yasa? In ka cinye kenan babu wani abin da ya rage. Kenan in aka ce aro shine alintifa'u bi shay'i ma'a baqa'i ainihi, yin amfani da wani abu tare da wanzuwar ainihin sa, kenan kai amfani ka gama sannan ka maida ma mai kaya kayan sa. To dan haka hukuncin shi ba da aro a shar'ance malamai sun tafi akan cewa sunna ce mustahabba an sunnanta ma mu'minai su ara ma junansu kayan da mutum yake so yayi amfani da shi wanda ya tabbata a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ijma'i ma'ana shine shar'ancin ba da aro kamar yanda a cikin alqur'ani ubangiji ta'ala yake sifanta mana munafikai shine yake cewa wayamna unal ma'un wato sukan hana kayan aro in an buƙaci kayan aro sukan hana an gane ko da yace mana ara'aita alladhi yukadhibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم سيئة ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون سيئة ويمنعون الماعون سكن هنا جماعة واتوكا يمأرون كاركي نان أسدي أشر أنتي مؤمني أنشر أنتا مسو سمبا جونان سأرن أبند متنيكي سنيه أمفانيدش wanda kuma dalilai daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun wuce a lissafa zamu ga kadan daga cikin su anan wanda malam ya zo mana da su dan haka kuma shi aro yana da rukuni guda hudu yana da gimshikai guda hudu farko shine a samu al-mudir wanda zai ara abu wanda zai bada aro kenan in aka ce wanda zai bada aro shine wa huwa malikul ainil mu'ara wanda yake mamallakin ainihin abin da za a bada aro kenan duk abin da zaka bada aro ka tabbata naka ne abu na biyu rukuni na biyu al-musta'ir shine mai neman a bashi aro kenan wannan shine rukuni na biyu a samu shi wanda yake neman a bashi aro na uku shine al-mu'ar kayan da za a bada aro misali kana da babur ko wata mota ko wata dabba wani ba na aran abu kaza zan yi kaza ko kana da gida ba na aran gidanka da Allah zan zauna zuwa sati guda ko zuwa wata guda da abin da ya kama da haka ko kuma wani da Allah a ramin gonar ka zan noma ta sannan rukuni na hudu shine a samu siga shine duk abin da zai nuna cewa lalle wani aro ne ya ba wani kaza an gane ko a samu siga wani da Allah ina buƙatar abu kaza zan yi kaza to je kana ara maka ko kuma je ka wannan damunar ka noma kaga ko da bai ce ba aro je ka wannan damunar ka noma ya tabbata wannan aro ne ba kyauta bace bai baka kenan a samu sigar da za a iya gane cewa aro ne sannan kuma shi aro yana da sharuɗa yana daga cikin sharaɗin aro duk wanda zai yi aro ya zamanto mutum ne wanda yake ya cancanta wato yayi alkhairi da dukiyarsa kenan yanzu misali yaro wanda yake dan karami yaro ne karami mahaifansa sun saya masa babur dan ya ringa zuwa lokal yana zawa ka zo ka ce wani ba na aran kayanka kaga bai dace ba saboda yaro ne bai kai matsayin da za a ce yayi tabarrudi da wani kenan ya zamanto mutumin da zai bada aran abu mutum ne wanda yake shiryayye wanda kayan shi ne wanda zai iya dauka yayi tabarrudi da shi kyauta ma yana iya abu na biyu ya kasance ainihin abinda zaka ara kenan zaka gama amfani yana nan ba abinda ya same shi sannan ka dawo ma da mai kaya kayan shi amma duk abinda an san lalle zai iya hallaka to wannan ba maganar a bada aran shi kenan ya zamanto ainihin abin zai iya wanzuwa amma duk abinda an san in an ara to ba maganar ya dawo to wannan daman ba magana a bada aran shi kenan abinda zaka iya yin amfani ka dawo da shi akwai abubuwa wanda amfani ɗaya tak ake yi da su ba a kuma yin wani amfani kaga irin wannan abu ba za a bada aran shi ba sannan sharadi na uku ya kasance amfanin da zaka yi da kayan aro amfani ne wanda ya halatta idan abu ne wanda Allah ya haramta to ba maganar mutum ya rayi kenan in zaka ba mutum aran abu zai yi amfani da shi ka tabbatar da cewa amfanin da zai yi amfani ne wanda Allah subhanahu wataala ya halitta amma in ya kasance abu ne wanda ya haramta to anan wato baya halitta shine a takaice anan malam ya zo mana da hadisin Samura ibnu Jundub Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alal yadi ma akhazat hatta tu'addiyahu azan Allah yake cewa alal yadi wato na kan hannun mutum ma aka zat duk abin da ya karba hatta to addiyahu manzo Allah yace har sai an kai lokacin da wato hannun ta bayar da abin da ta amsa kenan duk abin da ka amsa to ka tabbata cewa wajibi ne akan ka wannan abin da ka karba shin aro ne aka baka ko ajiya ce aka baka to dole ne in masu kaya sun buƙaci kayan su ka mayar musu da kayan su shine yace alal yadi na kan hannun mutum hannu ma aka zata duk abin da ta karba hatta to addiyahu har sai an kai lokacin da ta bayar da shi al imamu ahmad da shi da ashabu sunan al arba'a su suka rawaito wannan hadisi al hakim an-naisaburi wato ya inganta hadisin sai dai hadisin Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya raunana shi a cikin littafin sa Irwaul Ghali saboda illar shine abin da ya shafi tsakanin Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri riwayarsa daga Samura ibn Jundub saboda Al-Hasan Al-Basri shi ya rawaito hadisin daga Samura ibn Jundub shi kuma malaman hadisi suna da maganganu uku a kansa wasu daga cikin magabata irin su al-Imam al-Bukhari da irin su Ali ibn al-Madini malamin al-Imam al-Bukhari su al-Imam al-Tirmidhi sun tafi akan cewa gaba daya al-Hasan al-Basri ya ji duk hadisin da ya rawaito daga Samura ibn Jundub so sun tafi kenan akan duk hadisin da yazo tabbas ne ya ji wasu ba suka tafi akan cewa kwata-kwata bai ji ba kowane hadisi daga gun wannan Samura ibn Jundub kenan akwai datsewar sanadi tsakanin al-Hasan al-Basri tsakanin shi da Samura ibn Jundub waɗanda suke kan wannan fada akwai Yahya ibn Sa'id al-Qattan da Yahya ibn Ma'il da ibn Hibban al-Busti su sun tafi akan cewa kwata-kwata bai ji ba kenan duk hadisin da al-Hasan zai rawaito daga Samura ibn Jundub kenan hadisi ne munqati kenan akwai sanadi akwai wasida tsakanin su kenan wannan wasida da take tsakanin su kenan shine ya raunanar da hadisin saboda ba a tabbatar da adali ne ko ba adali bane amintacce ne ko ba amintacce bane fada ta uku shine al-Imam an-Nasa'i wanda kuma Ibn Asakir haka ya zaba haka nan Abdul Haq al-Ishbili sun tafi akan cewa kwata-kwata duk hadisan da ake rawaitowa daga al-Hasan al-Basri daga Samura bai ji ba waɗannan hadisai illa hadisi ɗaya-ɗaya shine hadisin abin da ya shafi al-haqiqa shine wannan wato dabba suna abin da ya shafi suna shi kadai ne wannan hadisi abin da ya ji to dan haka kenan wannan magana kuma ita ce wanda malamai suka inganta ta dan haka suka tafi akan cewa wannan hadisi ne da'ifi bai inganta ba saboda akwai datsewar sanadi tsakanin shi al-Hasan al-Basri da Samura ibn Jundub dan haka dai a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana wajibcin mutum ya mayar da duk abinda wato ya karba na aro kenan dole ne ka gama in ka gama amfani da wannan abu ka mayar ma da masu kaya kayan su kamar yanda lokaci ya tafi karin bayani akan shi da sauran hadisan da suka zo bayan sa insha Allah zai zo a darasi na gaba da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك